رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين وبعد إخواني وأخواتي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أما أموا ألبي مرابدا haduwa wannan farfaya jami albaraka masjidur rahman a wannan babban gari
rahma
masjidur rahma abingin malashi wunji street a babban garin Bauchi ba dan komai ba sai dan tattaunawa akan wani mawdu'i mai matukar muhimmanci wannan mawdu'i zai tattauna ne akan cewa iyaye mata madubin rayuwa muna cikin wani zamani wanda tunanuka sirkirkice mutane sun kasa gane wane ne ya kamata zama babba abin koyi wasu suna daukan celebrities wanda suke taurarin fina-fina a matsayin abe madan koyi wasu suna daukan masu wasanni na kafa na kwallon kafa ko kuma kwallo mai kama da irin wani a matsayin abe madan koyi alhalin asalin abin koyi tana komawa ne zuwa ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suke da alaka da shi Allah subhanahu wataala yana cewa annabi auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya cancanta a danganta kai zuwa gare shi ke da kowa a cikin al'umma sannan matayensa uwaye ne gare mu kenan in dai ka yarda kai mu'mini ne to Allah mulkin sarki ya riga ya maka mahaifiya kuma tunda zamun Allah ne lalle wa'annan mahaifiyen namu sun cancanta su zamanto abin koyi kasancewa akwai karancin lokaci kuma abubuwan da ake da buƙatar a sani a game su game da su yana da yawa mun zaɓi taurari guda uku daga cikin su na farko sayyidatuna Khadija radiyallahu anha wanda Allah madaukakin sarki ya sanya ta tana cikin mata masu kamala kamar yadda zuwa hadisi ingantacce an samu majezai wanda suke da kamala amma a mata kan ba su da yawa a cikin su akwai Khadija radiyallahu anha bayan mun saurari wasu darussa daga rayuwarta wanda zaka zame mana madubi abun koyi idan mun koyi da ita mu ma za mu samu nasara wacce take ta bin hanyar tata daga nan za mu saurara game da Aisha radiyallahu anha wanda manzo Allah yake cewa fadarta akan sauran mataye ga fadlu tsarib ala sa'il fa kaman kifi fa abin da yake kowane abinci dadi sai da sauran dukkanin abinci bayan mun ji wannan sai mu ƙara da wato abokiyar a tarayya da ita a gidan mahaifi sallallahu alaihi wasallam ta kusa da ita Nana Hafsa radiyallahu anha ita ma akwai darussa da dama da zamu koya don haka alhamdulillah dalibai ilimi ne muna fatan za ku dauko abubuwan rubutu ku rika ɗiban fa'idoji da zamu ci daga wayannan iyaye namu in ma kin dauko waya a misali in ba ki da abu rubutu ya zama tuta a wayar ma kina rubuta darasin da ake dauka ne Allah mulkin sarki ya sa mu amfana da abin da zamu saurara sadaka babban malamin da zai mana gabatarwa ta farko shine Sheikh Bashir Lawal Muhammad hafizahullah wanda zai tattauna mana game da darussa daga rayuwar sayyidatuna Khadija bintu Khuwaylid radiyallahu anha Allah mulkin sarki ya mana jagora
minti nawa kake
minti 25
alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أفضل الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا أحد أمين أتينك شكل داكنا نساء ونن هري dakin nasa shine masallacin da ake ce masa Masjidur Rahma garin kuma shine garin Bauchi a wannan rana ta Alhamis yau kuma uku ne ga watan Al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 kuma 18 ga watan shida ne ko 2026 abinda aka ce ai magana akan sa darussa daga rayuwar na Khadijatu radiyallahu anha kuma aka ce a cikin minti 25 malume suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a lokacin tana da shekara 25 to wannan cewa da ita za a ba minti 25 din ba za ta isa a gama bayani da akai eh amma dai tunda abinda aka ce a yi kenan insha Allah za mu tsaya akan haka Allah shi ke mu ce amin na farko sunanta Khadija sunan babanta Khuwaylid sunan kakanta Asad shi yasa ake ce mata Khadijatu bint Khuwaylid al-Asadiyya ta kasance cikin mata masu daraja masu mutunci masu kima waɗanda ake girmama su tun kafin zuwan musulunci mace ce kuma mai dukiya mace ce bayan kasancewar ta mai dukiya tana da wani tsari na taimakon mutane ta hanyar ba su dukiyarta su je su juya abinda aka samu sai a raba riba abinda malaman mu na fikihu suka kira shi da al-mudaraba wannan mata Allah subhanahu wa ta'ala ya hada ta da annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wannan kasuwancin nata a lokacin da ta nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai juya mata dukiyarta ta hada shi da wani yaron ta da ake ce masa Maisara suka dauki dukiyarta suka tafi kasuwanci bayan dawowar Nana Khadija radiyallahu anha bayan dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin daga kasuwancin da ya tafi da dukiyar Nana Khadija radiyallahu anha sai aka bata labarin irin kirkin sa bayan wanda ta gani domin ta ba shi dukiya aka samu riba mai yawa sannan yaron nan nata da ta hada shi da shi da ake ce masa Maisara ya baka labari a game da mutunci da kirki da amana da gaskiya da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake da su a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma bai wuce shekara 25 ba Nana Khadija radiyallahu anha ta auri mazaje guda biyu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shine mijinta na uku kuma shi ne mijinta na ƙarshe. Malamai sun tattauna a kan a wace shekara shekarunta nawa annabi sama ya aure ta. Wasu suka ce shekarunta 40, wasu suka ce shekarunta 35, wasu suka ce shekarunta 28, wasu kuma suka ce shekarunta 25. Maganganu guda huɗu. Duka malaman sira sun ambace su. Babban malami kuma malamin malamai Akram Diya al-Umari a cikin littafinsa As-Sirah an-Nabawiyyah as-Sahiha ya rinjaye da cewa shekarunta 28 ta girma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shekaru uku ya kafa hujja da cewa a lokacin da annabi sama ya aure ta shekarunta 28 sai da ta haifa masa kafin ta rasu sai da ta haifa masa 'ya'ya 6 bi maza mata 4 al'adar larabawa duk da wasu malamai suna ambatar cewa larabawa matansu sukan daɗe al'adarsu ba ta ɗauke ba suna fin shekaru 50 suna al'ada in aka ce mace tana al'ada akwai yiwuwar kenan za ta iya haihuwa amma dai kasancewar a ce shekarunta 28 ya fi a ce ita ce ta haifi waɗannan ƴaƴan, ya fi dacewa da daidai, ya fi dacewa da kusa da daidai. Saudaka ta aure Annabi sallallahu alaihi wasallam ta girmai. A nan za mu fitar da darasi na farko, shi ne duk lokacin da mutum zai yi aure a matsayinsa na namiji ko a matsayin matar ta mace, ko kai kyakkyawan zaɓi. Shekaru na cikin abin da malaman fiqhu suke bayani a kansa a babun kafa'a, wato wane ya dace da wance ko wance ta dace da wane. To amma ba ta cikin shekaru, ba sa cikin abin da ake tilasta a kula da su. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da Jabir radiyallahu anhu auren bazawara wacce ta girme shi, saboda hikimar da ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda a lokacin da mace ta ga wani wanda ta girma, ta fahimci cewa akwai alkhairi tare da shi, to kar ta kalli ƙananan shekarun nan nasa. Wannan darasi na farko. Sannan shi ma namijin kai ya kalli cewa ai ta girme shi. Kenan wannan darasi na farko ce. Darasi na biyu, a cikin tarihin Nana Khadija radiyallahu anha, tasirin kyawawan ɗabi'u a wajen zaɓen aure. Domin abinda Nana Khadija radiyallahu anha ta kalla shi ne amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ji ya mata kasuwanci da dukiyarta, dukiyar nan ba ta ɓata ba, dukiyar nan ba ta salwanta ba, an samu riba mai yawa. Yaranta mai sa'a ya ba ta labarin irin rufin amana da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke da shi, da irin gaskiyar da yake da ita, da irin mutunci da yake da shi. Wannan darasin yana da muhimmanci. Shi yasa duk lokacin da za a yi aure, a kula da kyawawan ɗabi'u, kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a auren namiji idan zai yi aure ya kula da addini, ya kuma umarci iyaye ma iyayen yarinya su kalli da kyawa, su kalli kyawawan ɗabi'u wanda za su ba ɗa, kuma su ba shi, su kula da addininsa. Idza ja'akum man ta'dawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju alayka bi dhati ad-din taribat yadinuk. Wannan abun kula ne sosai, abinda Nana Khadija radiyallahu anha ta kalla kenan. Sannan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya kalla ki. Darasi na uku daga cikin tarihin Nana Khadija radiyallahu anha da ya kamata a dauka, maza da mata. Mata ana son su zama masu kaifin tunani, masu hangen nesa. Ba a son mace ta zama mai karamar kwakwalwa, mai kuntataccen tunani, tunaninta bai wuce adashi ba, tunaninta bai wuce kudin shefane ba. Ba a buƙatar irin wannan mata. Ana buƙatar mata waɗanda suke masu kaifin tunani, waɗanda kullum tunaninsu mai za su yi wa al'umma, ya za a yi a gyara al'umma, wani abu za a yi domin al'umma ta ci gaba. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya buga misali akan haka bayan auren Nana Khadija radiyallahu anha. Ta kasance mai ba shi shawara, ta kasance suna tattaunawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwan da za a yi. Kafin nan ma wani abin da zai burge ku a cikin kaifin kwakwalwarta, ita ta fara gano cewa manzon Allah annabin Allah ne. Ya tafi kogon Hira, ɗabi'arsa yadda a aiko shi a matsayin annabin Allah, sai ya riƙa tafiya kogon da ake ce mishi kogon Hira a wajen garin Makka. Zai zo wajenta, ita take shirya masa guziri, abinda zai yi amfani da shi na kwanaki a wannan kogo. Idan ya ga guzurinsa ya kusan ƙarewa, sai ya dawo. Ran nan yana cikin wannan kogon, kawai sai ya ga wani wanda bai san shi ba ya shigo cikin wannan kogo. ya fuskance shi yace masa ikra kai karatu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace ma ana bi qari'i ce ni ba mai karatu bane annabi sallama yana cin ummiyai huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin man zalla sallama huwa al ummiyyu lam yaqra' kitaban فعلم قارئين وكاتبين فوا عجبا لقوم كذبوه الم يكن بينهم يدعى امينا من سو بي ايه رغوتو بي ايه كراتو با وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطل دا اشي من زال سما يا ايه رغوتو يا ايه كراتو كافن ايكو شي ودا ودند سيكي ما ماسو سن سباتا اديني da sai sun ƙara shiga shakka da kokonto ce dama iya rubutu a yana da ilimin sa kun ga dukkan haka suka ce inna ma yu'allimuhu basha acha yayin wani mutum ne yake koyar da shi shine Allah ya ce lisanul ladhi yuqiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanul arabiyyun mubin shi wannan da suke nunawa suka ce shi ya karantar da shi ai bai iya larabci ba shi ko manzo Allah sallama ya zo da alqur'ani balaghal littafi kuma larabshin ma mai irabi larabci ne fasaha larabci ne hikima so da haka ya umurce shi da yi karatu su uku ma aiki sallallahu alaihi wasallama na cewa ni ba mai karatu bane yana matsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arshe yi masa karatun ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سوره كما ايكي صلى الله عليه وسلم يداو هنكلين شي اتاشي ينا شيوا زملوني 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 كلل بيني كلل بيني نانا خديجه ترلل بيشي تكونتم مشي ده هنكلي قرشه yazo suna tattaunawa sai yake ce mata inni akhafu ala nafsi ni ina ji wa kaina tsoron abinda na gani ina jin tsoron me zai same ni sai ta ce masa saboda kaifin tunani wallahi la yukhzika allah abadan innaka latasirur rahima wa taqsibul ma'duma وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق شي كاي الله والله لا رزي الله بزي توزرتك ما دومن قاعده ايتتشي تاتي اللواحق حسب السوابق تاتي النهايات والغايات حسب البدايات wannan قاعده شي اغلبيه سوتاني abinda mutun ya shuka a farkon rayuwarsa to shi yake girma a ƙarshe abinda mutun yayi a farko to yana zuwa ya zama masa sakamako a ƙarshe shi yasa akan yi hukunci ne mutun zai iya zama a gaba idan aka kalli yanzu yayi shi sai ta kalliya manzo Allah sama yake ta siffanta shi da manyan dabi'u tace kana sada zumunta sannan kana aikata abinda wasu ba sa yi sannan kana daukan nauyin waɗanda suka kasance ba su da shi sannan abubuwa waɗanda suka kasance na jarabawa idan mutane suka shiga kana magance musu matsalolin su me yin irin waɗannan dabi'u me waɗannan dabi'u Allah ba zai tozarta shi ba saboda la tahaf ala nafsik kanka ji wa kanka tsoro la yusibuka sharrun shari ba zai same ka ba duk da haka kuma ta dauke shi sai ta kai shi wajen wani masani wanda yake a matsayin yayanta shine waraqatu ibn nawfal wanda manzo Allah sallama ya fada a bayan rasuwar waraqa yace la tasubbu waraqat ibn nawfal fa inni ra'aytu lahu baytan fil jannati ce kada wani ya saki ya zage waraka duk da bamu hadu da shi ya musulunta a hannuna ba na gan shi Allah madaukakin sarki ya gina masa gida a cikin aljanna dan aljanna ta kai shi wajen sa tace isma' min ibni akhi ce ka saurari abin da dan uwanka zai faɗa manzon sama ya faɗa masa halin da ya shiga da irin wanda ya gani da abin da ya faru da shi a wannan koban sai waraqatu sai yake cewa da kan namusul ladhi kana yanzilu ala Musa sai wannan mala'ikan da yake zuwa wa annabi Musa ne yace ya laitani fi hajaz'an fa ansuraka hina yukhrijuka qaumuka min baladik sai wayyo ina ma dai a ce ina da ƙarfi a lokacin da mutanen ka za su zo su fitar da kai daga garin saboda ka zo da gaskiya manzo sama sai ya ƙara furgita yace awa mukhrijin yahum yanzu hawa ta kuma jaraba zan zashi in shiga za a sake sai an fitar da ni daga garinmu waraka yace ba wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi face sai al'ummarsa ta fitar da shi sai an ci sai al'ummarsa ta cutar da shi illa udiya face sai an cutar da shi ko illa udiya face sai an yi gaba da shi kun ga wannan yana nuna mana kaifin tunanin nana Khadija radiyallahu anha ta gano cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah daga cikin darasin da za a dauka darasi na hudu karfin imani na nana Khadija radiyallahu anha sai ta zama ita ce ta farko wadda ta fara shiga musulunci duk da malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi kama Imam Abu Hanifa da wasu malamai da suka biyo bayansa ba sa son kai tsaye su ce ga wani mutum kwara daya da shi ne ya fara shiga musulunci amma idan mutum duk ya gama zagayensa zai tabbatar da cewa nana Khadija iya awwalu man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kakaf ta fara imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna karfin imaninta nan take ta gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasi na biyar shine mace ta kasance mai taimakon mijinta akan manufarsa idan kika fahimci cewa mijinki mai da'awa ne to ki bashi gudunmuwa a wajen yada da'awarsa mijinki dan kasuwa ne ki taimake shi a wajen cin nasara a kasuwancinsa idan mijinki ma'aikacin gwamnati ne ki taimake shi a wajen rukun amana da tsayawa a yi aiki na gari ba kawai ya digo ya kawo muku ba nana Khadija radiyallahu anha ta yi amfani da dukiyarta ta yi amfani da tunaninta ta yi amfani da lokacinta domin taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan darasi ne babba a rayuwa da ya kamata a ce mata su kula da shi kuma su riƙe daga cikin darussan da za a ɗauka a cikin rayuwar nana Khadija radiyallahu anha shine mace ta yarda cewa daga cikin manufofin aure akwai haihuwa yau wata fitina ake ciki mata ba sa son su haihu musamman ita ta taɓa yin aure ta yi aure biyu kafin ta auri annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ta zo gidan manzon sallama idan aka ɗauki riwaya da take cewa shekarunta 40 sai da ta haifa masa ƴaƴa 6 idan kowane ɗa shekara biyu ya ba ɗan uwansa wato wanda ya kasance shi ne mai biye mishi hakkin da kun ga sai da ta shekara 12 tana haihuwa ke kuma a lokacin ta daina haihuwa shekarunta kila a ce 52 ke wannan ke sannan daga cikin darissa kamar yadda shehul islam jami'a yake faɗa al-imam al-qayyim a cikin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad yace malamin mu shehul islam jami'a ya kalli falalan nana Aisha da malam zai mana bayani kan su da kuma falalan nana Khadija sai shehul islam jami'a ce nana Khadija fa tana da wata falalarta matan manzon sallama kakab ba su da ita ita ce ba a taba jin tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji shehul islam jami'a al-majirin sa ibn al-qayyim ya qa'a cin zabil ma'ad amma sauran matan manzon sama haddana na Aisha su ne Allah madaukakin sarki yake cewa asarabuku in tallaqakunna أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار سوني أكتش إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمن والملائكة بعد ذلك ظهير أما إتنا نخليج باك هذا نفسي باك هذا نفسي قارا لأيا بأرويتو وننو كتشي da aka ce gashi sun taba samun wani dan abu da ake samu tsakanin miji da mata ba kuma sai da tun shekaru 25 tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan darasi ne a yau akan yi aure sati biyu a fara shari'a dukkan mu nan da za a ba kowa dama zai ba da labarin kan wasu ababe da suka tayar mishi da hankali na sababbin aure ba dade da yin aure ba amma an fara shari'a kai akwai wanda an kai fa ba a su haka min ahlihi wa haka min ahliha kai akwai wanda aka yi saki amma wannan bai wa Allah duk cijuwar arziki sai da tun shekaru 25 tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta haifa masa yaya shida ba a taba jin manzo Allah sama ya faɗi koke daya a game da ita ba wannan darasi ne ɗan uwa mata darasi ne mai girma daga cikin darasi da za a koya a cikin tarihin Nana Khadija radiyallahu anha manzo Allah sallama falalanta ce kuma darasi ne manzo Allah sama saboda dadin zama da ita bai taba mata kishiya tsawon shekara 25 da yayi da ita bai taba mata kishiya ba hatta lokacin da ta rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma bai tunanin aure ba har sai da aka kawo masa shawara cewa ya kamata ya aure kuma aka bashi shawaran ya aure ba zawara ya aure budurwa daga nan ne ya aure mata biyu Nana Aisha radiyallahu anha da kuma Nana Sauda bintu Zam'a Nana Aisha budurwa Nana Sauda bazawara wannan darasi ne sosai daga cikin darasin da za a koya a rayuwar wannan baiwan Allah yadda ta shiga zuciyar manzo Allah ta sama habba ya rasuwarta annin sama baya bari a taba ta wata rana Nana Aisha radiyallahu anha ta ga zama yayin daki ga ta budurwa ga ta yar abokin sa ga ta mai kaifin kwakwalwa da ilimi kamar yadda zamu ji a wajen malam sai kawai sai wani abu ya ɗebe ta na ɗan adamtaka sai kullum sai kai ta damun makana faɗin Khadija Allah ya baka wadda ta fita wadda ka bare ta a leda manzo Allah sani ce wallahi Allah bai ban ba yayin yi tsawa Nana Aisha ta ce tace daga yau ba za ta sake magana akan Nana Khadija ba in ba da alkhairi ba wannan shine shi yasa manzo sama yana da husnul wafa a gare ta bini sai ya ce a dafa abinci a aika wa kawayen Nana Khadija kanninta sun zo manzo sama ya tashi ya girmama su saboda yadda aka yi rayuwa ba ta da rai amma kuma manzo sama ya tsare mata wannan alƙawar so da ka darsa game da wannan baiwan Allah ɗin kuma masu albarka ba su da iyaka suna da dimbin yawa amma dai tunda lokacin da aka bada kenan kuma an nuna lokacin ya cika zan tsaya a nan insha Allah ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya ba matan mu ikon koyi da waɗannan da ita da sauran dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi